daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma 25. Abin nan yamma da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar Vio Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen radio amfani da sarauniya da Far'a da FM Nomad da Madalul FM. Baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masaure assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 29 ga watan Oktoba shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 11 na safe kenan a Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Wani harin kunar bakin wake guda biyu da mayakan Boko Haram suka kai da safiyar yau Asabar a Maiduguri fadar jihar Borno ya halaka kalla mutum tare da jikata wasu 24. Yarar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton ta yi kira ga hukumar FBI ta bayyana duk wani abin da ta bankado a bincike da take gudanarwa a hali yanzu dangane da harkar email ɗinta. Akwai kuma farfaganda a Iraki cewa shugaban kungiyar ISIS al-Baghdadi yana birnin Mosul.
To dangane da batun harin na Najeriya, waɗanda suka shaida lamarin suna ta bayyana yadda lamarin ya faru.
Da ya shiga tsakanin su kona bana, mai fosu ya taka zai kaman zai buge su kona bana. Sai yarinya ɗaya mata ɗin sai ta tare da bomba.
Ana ci gaba da cece kuce dangane da nadin mukamai da jam'iyyar APC ke a matakin tarayya, inda za mu leka jihar Taraba mu ji irin ƙorafe-ƙorafen da ake yi. Sannan muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya daga bakin sahabu Imam Aliyu.
Assalamu alaikum. Wani harin kunar bakin wake guda biyu da mayakan Boko Haram suka kai da safiyar yau Asabar a Maiduguri fadar jihar Borno ya halaka kalla mutum tare da jikata wasu 24 a wurin da ya kasance cibiyar ta da kayar bayan da yan bindiga suke na tsawon shekaru 7 yanzu. Rundunar sojojin Najeriya ta ce ɗaya daga cikin bama-baman ya tashi ne a kofar wani sansanin da yan gudun hijira fiye da 16,000 suke, waɗanda rikicin yan bindiga ta raba su da muhallan su tun asali. Bam na biyun ya tashi ne a harabar gidan mai mallakar gwamnati. Nan da nan dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari, amma bama-baman sun kama da irin aika-aikar da Boko Haram ta aiwatar a baya. A baya-bayan nan ƙungiyar ta zafafa kai hare-hare bayan lafawa na watanni sakamakon rigimar shugabanci tsakanin ƴan ƙungiyar. Asusun kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ta yi kiyasin yara kimanin 50,000 ne suke fuskantar kasadar yunwa za ta kashe su muddin ba su samu abinci ba, yayin da wasu 150,000 tuni suke fama da ƙarancin abinci mai gina jiki. Ko da yake shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi nasarar ɗaukar matakan soji da suka yi nasara kan ƙungiyar ta Boko Haram tun bayan da ya kama aiki shekara ɗaya da ta shige, har yanzu Boko Haram tana iya ɗauka wato kai munanan hare-hare. Kuma fitinar yanzu ta bazu zuwa ƙasashe makwabta da suka haɗa da Chadi, Nijar da kuma Kamaru. Yar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton ta yi magana kan sanarwar da hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta yi cewa ta gano ƙarin email masu nasaba da binciken da ta gudanar kan Mrs. Clinton game da amfani da asusun aikewa da saƙonni na ƙashin kanta yayin tana sakatariyar harkokin wajen Amurka. Jiya Juma'a Mrs. Clinton ta bayyana gaban manema labarai sa'o'i bayan da daraktan hukumar James Comey ya ba da wannan sanarwa cewa an gano emails ɗin ne yayin wani bincike na daban wanda hakan ka iya shafar ita Mrs. Clinton. Mrs. Clinton ta yi kira ga hukumar ta bayyana wa duniya duk bayanan da ta gano, ta ƙara da cewa ko shi daraktan ya faɗa cewa sai ta yi bayanan ba su da wani muhimmanci, domin haka a fito da su duka a fili, in ji Mrs. Clinton. Wasu majiyoyin gwamnati sun faɗa jiya Juma'a cewa sun gano sabbin emails ɗin daga asusun tura saƙonni na Mrs. Clinton bayan da ta kwace wasu ita wato hukuma ta kwace wasu na'urori daga wata hadimar Mrs. Clinton Huma Abedin da kuma mijinta Anthony Weiner wadda tsohon ɗan majalisar wakilan Amurka ne. Jam'iyyar Republican sun yi murna saboda suna kallon sabbin emails ɗin da aka gano a zaman shaidar zargi da suke wa Clinton yadda take amfani da bayanan gwamnati ta hanyoyi da ba a saba ba. Akwai tunanin cewa tunanin da kuma yake ƙara samun karɓuwa cewa zuwa lokacin da sojojin Iraki suka kwace birnin Mosul daga hannun mayakan sa kan da Ishko ISIS, kalilan ne idan har ma da akwai waɗanda za a samu cikin shugabannin kungiyar ta ISIS a wannan birni. Itifaqin masu aikin leƙen asiri ne yanzu da waɗanda suka bari yana zuwa ne duk wato duk da ikrari cikin ƴan makonnin nan daga jami'an Iraki cewa shugaban kungiyar Abubakar al-Baghdadi yana nan boye cikin ramuka da gine-ginen karkashin ƙasa a birnin na Mosul. Akasin haka jami'an sojin Amurka da masu leƙen asiri suna kaffa-kaffa kan magana game da shugaban na ISIS da kuma inda yake. Duk da haka sun ce a fili yake wato wasu shugabannin na ISIS ne sun fice daga birnin na Mosul suka ƙara jaddada cewa jerin wasu hare-hare da jiragen yaƙi da Amurka ta kai sun halaka da yawa daga cikin shugabannin kungiyar. Na baba nan shine kakakinta wadda ake kira Abu Muhammad Al-Adani. Rasa al-Baghdadi fitaccen shugaban kungiyar a daidai lokacin da birnin Mosul zai fadi zai iya yi wa kungiyar mummunar illa na lokaci mai tsawo, lamari da zai bar sauran ƴan kungiyar a Iraki da Siriya da ma na rassanta ba tare da shugaba wadda suke yi wa mubaya'a ba. Amma yanzu sai ta UG ta jetar Baghdadi yana nan a binne a wato yana nan a boye birnin Mosul zai dore koma don farfagadar da Iraki take yi. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Rasha ta faɗi zaɓen sake neman kujerarta a majalisar kula da ƴancin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a zaɓen da aka gudanar jiya Juma'a. Mataki da ake gani a zaman kwaɓace ga kungiyar wato ga ƙasar saboda goyon bayan soji da ƙasar take baiwa gwamnatin Siriya. A zaɓen da aka gudanar cikin sirri wakilan babban zauren majalisar ɗinkin duniyan sun zaɓi wakilai 14 zuwa majalisar mai ƙasashe da suka da wakilai 47 a cikinta. Wannan ita ce babbar hukuma ta majalisar ɗinkin duniyan wacce aka aza alhakin ƙarfafawa da kuma kare ƴancin bil'adama. Ƙasar Hungary ta sami ƙuri'u 144, Croatia ta sami ƙuri'u 114, saka doke Rasha wacce ta sami ƙuri'u 112. Ƙasashen uku suna kokawar samun wakilci na kujeru biyu da za su wakilci yankin a wannan majalisa. Jakadar Rasha majalisar ɗinkin duniya Vitali Churkin ya nuna kayan da Rasha ta sha a zaman wani abu mara tasiri. Fiye da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama 80 ne suka kama kafan wakilan majalisar ɗinkin duniya cewa su ga cewa an kada Rasha saboda goyon bayan da ƙasar take baiwa shugaban Siriya Bashar al-Assad. Shugabar Koriya ta Kudu Park Geun-hye ta fada cikin wani rikicin siyasa kan zargin ta tsoma wani aminiyarta cikin harkokin ƙasa alhali wannan jami'a ba ta da wato ƴancin sanin sirrin gwamnati. Farin jinin ta ya faɗi warwas yayin da ake mata kiraye-kirayen ta yi murabus tun bayan da ta bayyana cewa tana ba da daftarin jawabanta ga wata aminiyarta mai suna Choi Soon-sil, wato ta yi mata gyara da bibiya alhali wannan ba ta da izinin kallon sirrin gwamnati. Bayanai sun nuna Choi ta ga wasu bayanan sirrin gwamnati ciki har da fayil-fayil kan ƙasashen Koriya ta Arewa da kuma Japan. Park wacce take da shekara ɗaya da ƴan kai kamin wa'adin mulkin ta ƙare ta nemi jama'ar ƙasar su gafarce ta, duk da haka ta dage cewa za ta kammala wa'adinta.
To sahaba Imam Aliyu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne daga birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya a jihar Borno, inda rahotanni ke cewa yanzu aka kura ta fara lafawa bayan wasu hararen kunna bakin wake da aka kai da safiyar yau waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Ga wakilar sashin talabijin ɗin muryar Amurka Husaina Muhammad da ƙarin bayani daga birnin na Maiduguri.
A safiyar yau ne wasu ƴan kunar bakin wake suka tada bam a gurare biyu da ke cikin birnin Maiduguri. Bam ɗin farko dai ya fashe ne a Bakasi, wani sansani na ƴan gudun hijira. Sai kuma bayan minti biyar sai na biyu ya fashe a wajen depo da ke kan hanyar hukumar NNPC. Mutane tara suka halaka, 21 kuma suka samu rauni, an kuma gaggauta kai su asibiti. Wani bawan Allah wanda ya tsallake rijiya ta baya, wanda keke napep ɗin da ke ɗauke da bam ɗin ya fashe a gaban shi, yayin da yake ƙoƙarin juyawa da motarsa mai ƙirar 406.
Ibrahim Muhammad, ina aiki a Damuli Investment. Na je na ɗauko mota na zan je in sha mai a Mega Station. Na zo nan wurin tanka yana zuwa, za mu yi kiliya da tanka, ni kuma zan tafi. Mai mashin sai ya yanka sai ya zo ya shiga tsakaninmu da tanka din.
Shedan gani da ido sun bayyana yadda al'amarin ya faru.
Taibu Muhammad. Wannan abu lokacin da ya faru ko na bana. Dab daya a gefe da motoci biyu haka na sunja da forces guda daya da keke napep guda daya. Dan ron something ya wuce kenan. Sai me forces ya zo sai me napep din sai ya yanko shiga ta tsakanin su. Da ya shiga tsakanin su ko na bana. Me forces ya taka zai kaman zai buge su ko na bana. Sai yarinya daya mata ɗin sai ta tare da bomb din. Da ta danna bomb din ta tare. Sai dukkan su guda uku suka mutu sai mace ɗaya bata mutu ba tana motsi tana magana. To da tana magana muka yi magana ɗaya biyu da ita tana wayayyo dai wayayyo dai. To sai Allah ya
doranta.
Ta cika.
Komandan sojoji shiya ta bakwai da ke nan birnin Maiduguri, Brigadier General Victor Ezugu, ya ce 'yan ta'adda suna ƙoƙarin tada hankalin mutane ta kowane hali, amma jami'an tsaron soji suna kan bakarsu don tabbatar da cewa sun yaƙi harkar ta'addanci. Komandan ya kirayi mambobin matasan sa-kai ta civilian JTF tare da sauran matasa da su kasance masu sa ido akan abin da ba su yarda da shi ba. Sannan kuma su gaggauta sanar da jami'an tsaro akan duk wani abin da ba su yarda da shi ba. Ya ƙara da cewa su ba wa kowane jami'in tsaro haɗin kai don tabbatar da cewa an kawo ƙarshen harkar ta'addanci a ƙasar nan. Husaina Muhammad daga Maiduguri.
Sun watsa birni kaza har da ƙauye, kowa a firgice ba lafiya.
To Allah ya kyauta, daga batun tsaro sai na siyasa, kuma har yanzu muna yankin na arewa maso gabashin na Najeriya ne. Inda jihar Taraba ake ci gaba da ƙorafe-ƙorafe dangane da zargin cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari tana wasu naɗe-naɗe ba tare da ta tuntuɓi yayin jam'iyyar APC da ke jihar ba, ko da ke fadar shugaban ƙasar ta musanta wannan zargi. Daga Yola ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Cikin kwanakin nan dai ana ta cece-kuce da ma ƙorafe-ƙorafe game da naɗe-naɗen da shugaba Buhari ke yi, batun da gwamnati da ma wasu 'yan majalisar dattawa ke yin kira ga shugaban ƙasar da ya gyara. Senator Yusuf A. Yusuf, ɗan majalisar dattawa ne daga jihar Taraba kuma ɗan jam'iyyar APC, ya ce ko da yake shugaban ƙasar na da 'yancin ya nada ko kuma bada mukami ga wanda yake so, to amma kuma ai akwai wani abun dubawa.
To shi Mr. President abu ne yana da dama ya ba duk wanda yake so, wanda ya cancanta a bashi wannan appointment, amma fa dole a bi ƙa'ida. Ƙa'ida me za a ce? Zamanin siyasa muke, zamanin demokrasi muke, dole ne kuma in za a yi wannan a tattauna da mutanen gida, ai consulting dinsu, a tabbatar lallai wa'annan wanda suka yi mana aiki ne suka yi wa party aiki ne ko wanda ba su yi party aiki ba. Dole ne a yi wannan cancanta, in ba a yi ba to ba yi wa mutane adalci ba. To korafi akwai korafi sosai da ake kan ba batun wannan ba ma. Yanzu a Najeriya Taraba mutum ɗaya tak take da shi appointment na federal government banda minister. Me muka ciwa federal government? Me mutanen Taraba suka ciwa federal government? Har yanzu a kasa appointing, wai ba mu da wanda suka yi karatu ne ko ba mu da wanda suka cancanta ne a basu? Don haka ba ma magana ambassador kawai ake ba, ai babban maganan shi ne dole ne a ba mu namu daman.
Ko a cikin kwanakin nan ma dai, sai da shugabannin jami'ar APC ta shugaba Buhari a jihar Taraba su masu koka game da bada sunan wanda suke zargin ɗan PDP ne a matsayin jakada, ko da ke wasu 'yan jam'iyyar na ko ganin shugaba Buhari ya daidai, batun yanzu ma ke neman raba kawunan 'yan jam'iyyar a jihar.
Sunana Umar Umar Sarkin Gishiri. Jami'ar APC kacokan bata yarda ba haka bane. Dalila shine a local government na Jalingo da wasu 'yan local government daban-daban sun haɗu sun yi ciccirindo. Aka ji aka zauna da state chairman Ardo wadda ni ina ciki da sunan wannan matsala da ya faru ba matsala bane, alkhairi ne.
Sunana Yao Samaila Mayos. Yana da kyau mu fito mu gaya wa duniya cewa wannan ra'ayinsu ne ba ra'ayin APC Taraba da 'yan Taraba gaba ɗaya ba, domin Buhari yana zakulo wa'anda suka san abin da suke yi ba wa'anda suke son kansu ba.
Sunana Alhaji Abdullahi Ade, shugaban matasa na jami'ar APC na jihar Taraba. Wayannan 'yan bugil ne, ba mu san su kuma jami'ar APC ba jihar Taraba. Duk wani matsayi da ka sani aka bayar da sunan jihar Taraba ba a yi contacting namu ba. Ya kamata state executive na mu, especially kamar state chairman namu, ya kamata a sanar da shi, a gaya mishi shine zai zauna da mutanen sa wanda suka APC a jihar Taraba su tura suna to amma kuma abun mamaki ne ana daukar mutanen da ba su APC a jihar Taraba
kawai yanzu ma tuni wasu da aka mika sunayen su ga majalisar dattawa domin zama jakadu suka ce akai kasuwa ko da yake fada shugaban Najeriya tace ma shugaban kasar Buhari baya ko tura majalisar dattawa sunayen mutanen da yake so a nada musu mukami a gwamnatin sa sai ko ya bi dukkanin hanyoyin tuntuba Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
To ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka yanzu gogo a nan Washington DC na cewa 11 na safe ne da kusan minti 16 ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji ansar tambayar su Idris M Idris da Maturu mai son sanin tarihin gidan adana kayan tarihi na Timbuktu wanda ke kasar Mali da kuma malama Balkisu Mudassir Muhammad Tafa Balewa da malam Usman Shitu Mahuta dalibi a Jami'ar Usman Danfodiyo dake Sokoto da su kuma ke son karin haske kan tsarin mulkin gurguzu da na jari hujja. To bari mu fara da tambayar Malam Idris M Idris mai son sanin tarihin gidan adana kayan tarihi na Timbuktu wanda ke kasar Mali. Idan mai tambayar na saurare to ga jami'i a cibiyar adana kayan tarihi dake Abuja Malam Sani Balankaro zai baka ansa.
To shi wannan gidan tarihi na Timbuktu ko kuma Timbuktu da ake kira a yanzu ya samo asali ne tun ƙarni na 11 kafin mu bada amsa akan wannan gida na tarihi ko kuma ita wannan cibiya ta Timbuktu wato birnin Timbuktu asalin sa an ce da daji ne fitar kuma an ce kilomita 13 ne dab da kogin Niger to wannan guri wajejen an ce ƙarni na 11 babu kowa a cikin sa sai makiyaya sai suka fara zuwa gurin a shekara ta 1100 to a hankali gurin yana haduwa kabilu daban-daban suna zuwa wajen kamar su Mandinka Bambara Malinke Seminke da sauransu sai waje ya yayyaje saboda haka sai aka fara samun masana malamai suka fara ziyartar gurin to a hankali kuma sai wajen ya jiwe ya zama wajen kasuwanci ana kasuwanci tsakanin mutanen Algeria da Tunisia da Libya da su mutanen wannan wajen saboda wajen ya kasance a tsakiyar daular Mali ta wannan lokaci ana kawo kayayyaki daga Bahar Rum kamar gishiri tufafi litattafai da dabino da bayi a zuwa siyar kuma yan kasuwa daga wajen fuskar Ghana haka da kudancin Afrika ta yamma kan tsebo kaya kamar zinariya kamar hauren giwa kamar goro da bayi kuma su kawo Timbuktu a afiyarwa wannan sai ta sa Timbuktu ta samu habaka ta kai inda ta kai sai kuma ta zama cibiyar da kusan kowa yake hankoran ya mallake ta a wajen karni na 13 duka masarautun da suke kewaye da ita masarautun Mali masarautun Sangai da su Bambara su suka rike yankurin su mallake ta saboda haka aka yi ta yaƙi yaƙi yau tana hannun wannan gobe tana hannun yanta amma a zamanin sarkin Mali Mansa Musa shi ne wato aka ce Timbuktu ta haɓaka ta kai inda ta kai har aka sami wannan guri da ake kira Jami'ar Sankore wato cibiyar adana bayanai amma asalin gurin babban masallaci ne malamai suke haɗuwa a wajen ake rubuce-rubuce ake karance-karance ake yin musayar ra'ayoyi da kuma bita na ilimi saboda haka wannan guri da ya shahara sai ya rika ɗaukar hankalin masana iri-iri lokacin da shi Mansa Musa ya tafi aikin hajji a shekara ta 1324 an ce ya je Masar ya taho da malamai da kuma ita kasar Saudiya din ya kawo shi to waɗannan malamai su ne suka zo suka zauna a nan cibiyar da ake kira Sankore suka yi rubuce-rubuce akan fannoni da dama fannonin fikihi fannonin hisabi da fannin tarihi da kuma fannin ilimin taurari saboda haka Timbuktu ta samu haɓaka ta samu cigaba sunan ta je ko ina har ma ake cewa ita wannan gidan tarihi ko kuma jami'a kuma a gurin wasu suna cewa jami'a ce wasu kuma suna cewa gidan tarihi amma bai zama gidan tarihi ba sai da fara zama cibiyar ilimi wato ita wannan cibiya ta Sankore kuma ganin gurin nan ya haɓaka sai malamai daga ko ina suka rika tasowa suna shigowa har ma wasu daga cikin suka shiga yawon yaɗa addini kaɗan daga cikin kuma suna ɗaya daga cikin waɗanda suka yaɗa addini har a zuwa Kano da Katsina wato ƙungiyar da ake kira Wangarawa ko Mallawa a shekara ta 1349 lokacin sarkin Kano ya ji ɗanɗaniya irin waɗannan malamai sun fito sun zo har Kano da Katsina wajen yaɗa wato addinin musulunci an ce akan hanyar su ta zuwa Makka aikin hajji suka yi zango a Kano suka saboda sarki saƙonsu na buƙatar yin musulunta kuma yin musulunta ɗin kuma suka zauna suka ci gaba da aikin yaɗa addini a wajen a ƙarƙashin shugabansu Malam Abdulrahman Zaki to wannan shi ne kaɗan daga cikin tarihin wannan gida na Sankore kuma cikin ikon Ubangiji babu inda sunan wannan cibiya bai je ba a nan Afirka ta yamma har zuwa ƙasashen Laraba waɗansu ma a tarihin su sukan ce wai ta girgi ita jami'ar al'aza amma wannan batu bai tabbata ba cibiya ce da ta samar da malamai iri-iri da masana kuma wasu sukan zo daga cikin su shigo su fita ɗaya daga cikin ma waɗannan masana akwai Sheikh Mukhtar Al-Kunti ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jihadi a Abidjan daga shi Malam Mukhtar Al-Kunti wanda sananne ne a nan Afirka ta yamma a zamansa da fahimtarsa da addini ya yi rubuce-rubuce an ce ya rubuta littattafai ɗaya daga cikin tasirin zaman ita wannan cibiya kenan ya rubuta littattafai shi kaɗai sama da 300 to a cikin littattafan na 300 da ya rubuta an ce abin da ya yi ta ƙoƙari ya nuna shi ne a lokacin ƙungiyoyin jihadi sun fito iri-iri a garuruka iri-iri kewaye da Mali nan kewayen Timbuktu sun Sheikh Mukhtar Al-Kunti a cikin rubutunsa ya nuna wa sauran malamansa ‘yan uwansa cewa ɗaukar makami a fita yaƙi ba shi ne jihadi ba ya ce jihadi shi ne wato mutum ya mallaki kansa ya gyara zuciyarsa gyaran zukata shi ne jihadi in ka gyara kanka to ka yaƙi zuciyarka daga lalacewa ko gurɓacewa to wannan ma jihadi ne kuma a maimakon ɗaukar makami a fita a je a yaƙi a tilastawa mutane su karɓi a ce sai sun karɓi addini a ƙarfin kiya watakila irin bambancin irin wannan fahimta tasa da sauran waɗanda suke da wani ra'ayi daban da haka watakila ta sa suka ga kawar da irin waɗannan cibiyoyi shi ne mafi alheri da abarsu saboda irin wannan bambanci na ra'ayi na fahimta akan menene jihadi kuma menene kasudinsa in baka manta ba a 'yan shekarun nan wasu daga cikin ƙungiyoyin da suke da irin wannan bambancin ra'ayin sun wato farmaki irin wannan wurare kuma shi wannan gida na Timbuktu gidan tarihi na Timbuktu na ɗaya daga cikin wuraren da ake cewa wato suka sa a gaba saboda ɗan wannan bambanci na wato fahimta akan menene jihadi da bambancin jihadi na yaƙi da jihadi kuma na gyaran zuciya.
Sai kuma ansar tambayar su Malama Bilkisu Mudassir Muhammad Tafa Balewa da Malam Usman Shitu Mahuta ɗalibi a Jami'ar Usman Dan Hodiyo da ke Sokoto masu son ƙarin haske kan tsarin mulkin gurguzu da na jari hujja. Idan masu tambayar na saurare, to ga ansar da muka sha bayarwa a baya. Da farko dai kalmar komunisanci daga kalmar komunizm ce ta Turanci, wadda ke nufin tsarin gwamnati ko tattalin arziki da zamantakewa wanda ke mallaka ma jama'ar ƙasa dukiya da ikon sarrafa su daidai wa daidai ba tare da la'akari da asali ko tasirin gida ko darajar rukuni ba. Tsarin na komunisanci dai saɓanin tsarin jari hujja ne wanda ke mallaka ma mutum dukiya da ikon sarrafa ta gwargwadon zafin nemarsa. To sai dai duk da haka akan sami attajirai da matalauta a ƙasashen da ke bin tsarin na komunisanci kamar yadda kuma akan so daidaita samu a ƙasashen da ke bin tsarin jari hujja. Ma'ana dai can ba a rasa ba mabambantan tsare-tsaren kan arisalan juna bisa ga buƙatar rayuwa. to sai dai saboda kama da juna wani sa'in da kyar ake bambanta tsarin kwaminisanci da na gurguzu wato socialism wanda shi kuma ke yunkurin mallaka dukiyar ƙasa ga kowa daidai wa daida. Amma shi tsarin na gurguzu ya fi tsarin kwaminisanci sakin mara ga 'yan kasuwa da ƙwararru. Ƙasashen da ke bin tsarin kwaminisanci a yanzu sun hada da China da Cuba da Laos da Korea ta Arewa da Vietnam. Tsoffin ƙasashen kwaminis waɗanda a yanzu au suna tsakatsaki tsakanin kwaminisanci da gurguzu, au suna kwatanta wani abu mai kama da demokaradiyya ko tarayya, sun hada da Armenia da Azerbaijan da Belarus da Estonia da Georgia da Kazakhstan da Kyrgyzstan da Latvia da Lithuania da Moldova da Russia da Tajikistan da Turkmenistan da Ukraine da Uzbekistan, waɗanda duk ɓangarori ne na tsohuwar tarayyar Soviet tuni dai Russia ta zama tarayya. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Sani Ballankaro da ke Abuja, wanda ya ansa mana tambayoyin da wanda ya hada mana sautin da kuma injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Za mu fara ne da saƙon Sama'ila Ala Flatan, wanda ya ce ana zaton wuta a maƙera sai kuma tsince ta a masaka. Hakika rikicin limancin masallacin Sultan Bello da yake faruwa tsakanin wasu malamai a Kaduna hakan bai zo mana da mamaki ba, ganin yadda malaman kansu yake rabi. Muna kira da mai martaba sarkin musulmi ya kawo dauki wa masallacin Sultan Bello. Sai saƙon Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, wanda ya ce hukumar da ke kulawa da harkokin jiragen sama a Amurka ya kamata ki gaggauta gano dalilin da ya sa wani jirgin saman Amurka ya kama da wuta a lokacin yana yunkurin tashi a jihar Chicago. Gaskiya kai hare-hare a babban birnin Maiduguri da ke jihar Borno da safiyar yau Asabar san bai zo mana da mamaki ba, ganin cewa ko yanzu akwai sauran tafiya a samun tsaro a ƙasarmu Najeriya. In ji Salihu Isa Fana da Laura Adamu Fana da Hanza Galadima birnin Kebbi. Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar tashin bom a sansanin 'yan gudun hijira da ke Bakasi a birnin Maiduguri. Wannan shine saƙon Usman Sule Gashuwa da Adamu Aliyu Ungul da Dambowa da Garba na Kwalo a Jaura da kuma Garba Sabiola Gasho kenan. Bala Muhammad Damban jihar Bauchi cewa yi, salam VOA Hausa. Yunkurin gwamnatin Najeriya na sake gina yankin arewacin gabashin Najeriya da faɗan Boko Haram ya tarwatsa abu ne mai kyau. Muna fata kulliya za ta biya kuɗin sabulu. A ƙarshe sai saƙon Aliyu Usman Taka Lafiya BKB kamar da ya rubuta, wanda ce matakin ficewa daga kotun duniya da ƙasashen Gambia da Afirka ta Kudu da wasu ƙasashen Afirkan ke shirin ɗauka ya yi daidai, domin kuwa kowa ya gyara ya sani, saboda kotun ta zama magen iya wacce ke kuka da barazana ga shugabannin Afirka. To yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Wani harin gunar bakin wake biyu da mayakan Boko Haram suka kai da safiyar yau Asabar a Maiduguri fadar jihar Borno ya halaka akalla mutane 9 da jikkata wasu 24 a wuri da ya kasance cibiyar ta da ƙayar baya da 'yan bindiga suke na tsawon shekaru 7. Rundunar sojin Najeriya ta ce daga cikin bama-baman ya tashi ne a kofar wani sansani da 'yan gudun hijira fiye da 16,000 suke waɗanda ke cikin 'yan bindigar ta raba su da muhallansu tun asali. Na biyun ya tashi ne a wato gidan mai mallakar gwamnati. Yar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton ta yi magana kan sanarwar da hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka ta yi cewa ta gano ƙarin email masu nasaba da binciken da ta gudanar kan Mrs. Clinton game da amfani da asusun aikewa da saƙonni na ƙashin kanta yayin tana sakatariyar harkokin wajen Amurka. Jiya Juma'a Mrs. Clinton ta bayyana gaban manema labarai sa'o'i bayan da daraktan hukumar ta FBI James Comey ya ba da wannan sanarwa cewa an gano emails ɗin ne yayin wani bincike na daban. Akwai tunanin cewa wadda kuma yake ƙara samun karbuwa cewa zuwa lokacin da sojojin Iraki suka kwace birnin Mosul daga hannun mayakan sa-kan da Ishko ISIS kalilan ne, idan har ma akwai wasu daga cikin shugabannin ƙungiyar ta ISIS da za a samu a birnin.
Masu haro baki ɗaya abin da shirin namu wannan lokaci ya kunsa kenan, amma idan Allah ya kai mu can an jima da daddare za mu sake dawowa da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Amma yanzu a madadin Sahabu Imam Aliyu da ya ta na gabatarwa da injiniyan mu Chibahiri Diyodine da ya haɗa mana sautuka, sai injiniyan mu Justin Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.